This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su tsakanin labarai.
To Maryam, zababban shugaban Amurka Donald Trump ne a zakaimi wajen hada hancin gwamnatin shi cikin sauri. Amurka ta ce Isra'ila ta dan motsa kadan wajen samar da ƙarin shiga da kayayyakin jin kai a zirin Gaza. Mai magana da yawun ma'aikata cikin gidan Amurka ya ce dakarun ƙasar Koriya ta Arewa sun fara gwaza faɗa-ka-faɗa da ka-faɗa da dakarun Rasha akan dakarun Ukraine.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa batun dokar sake fasalin haraji da shugaban Najeriya ya aika majalisar dokokin kasar ya janyo cece-kuce musamman a tsakanin 'yan arewacin Najeriya da ke ganin cewa kudirin zai iya yin illa ga muradan yankin.
Inda tsarin demokradiyya ake bi, kuma inda har jama'a ake yi wa doka, to idan jama'a sun ce ba su yadda da wani tsari da gwamnati za ta kawo ba, kuma suna da rinjaye a kai, to dole ne a bi wannan tsarin da masu rinjaye suke a kai.
Shugaban kungiyar CISLAC Awwal Musa Rafsanjani kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa ya zuwa ƙarshen watan Yunin wannan shekarar bashin da ake bin Najeriya ya haura dala Amurka biliyan 42.9 a cewar wani rahoto na ofishin kula da basussuka na Najeriya. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Zababban shugaban Amurka Donald Trump na azaƙami wajen saurin hada hancin gwamnatin shi da jigajigan 'yan Republican waɗanda da daman su suka kasance masu biyayya gare shi a shekaru huɗun da ya kwasance baya ofis. Kamar yadda majiyoyin yaɗa labarai daban-daban na Amurka ke ruwaitowa, akwai alamun naɗa Sanatan Florida Marco Rubio a matsayin sakataren harkokin waje, mukamin diplomasiya mafi girma a ƙasar, sai gwamnar South Dakota Kristi Noem a matsayin sakatariyar tsaron ma'aikatar cikin gida. A watannin baya dai daga Rubio har Noem sun kasance a jerin sunayen waɗanda aka yi zaton ɗayansu zai kasance a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ga Trump, yayin da daga bisani Trump ya zaɓi Sanatan Ohio J.D. Vance, wato mataimakin shugaban ƙasa a yanzu, ya hau tikitin takarar da shi a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Rubio da Christine sun ci gaba da kasancewa na hannun daman shi har ya kai ga nasara a zaben da aka gudanar. Zai samu nasara kan 'yar jam'iyyar Democrat mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. A ranar Talatan nan Amurka ta ce Isra'ila ta dan motsa kadan wajen samar da ƙarin shigar da kayayyakin jin kai cikin zirin Gaza, kamar yadda Washington ta bukata, yadda gwamnatin Biden ba za ta takaita makaman da take aikiwa Isra'ilan ba. Mataimakin mai magana da yawun kakakin ma'aikatar cikin gida Vedant Patel ya shaida wa manema labarai cewa a daidai lokacin da ake ciki ba za su iya tantance cewa Isra'ila ta karya wata doka ta Amurka ba. Gwamnatin ta shaida wa kawarta ta a ranar 13 ga watan Oktoba cewa ta bata wata guda da ta kara yawan shigar da agaji zuwa Gaza, inda yakin da Isra'ila ta kwashe watanni 13 tana yi da mayakan Hamas ya haifar da mummunar matsalar jin kai, ko kuma ta fuskanci rage hannu a tallafin soji, inda wa'adin ya cika a ranar Talata. Patel ya kara da cewa muna ganin Isra'ila ta dan tabuka, amma muna son ganin cikakken ci gaba a ayyukan jin kai, kuma muna tunanin wasu daga cikin waɗannan matakan da muke dauka za su taimaka ga cimma nasarar hakan. A ranar Talata nan yayin wani jawabi mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Amurka ya ce dakarun ƙasar Koriya ta Arewa sun fara gauza faɗa-ka-faɗa da dakarun Rasha. Sojojin Koriya ta Arewa sama da 10,000 aka tura gabashin Rasha, kuma da dama daga cikin sutu ne aka kai su arewacin Kursk Oblast, inda suka fara gauza faɗa-ka-faɗa da dakarun Rasha, kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar Vedad Petel ya shaida wa manema labarai. Kwana guda kafin nan, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce dakarun kasar shi na fuskantar gumurzu da dakaru 50,000 da suka hada da dakarun Koriya ta Arewa su 11,000 da Rasha ta shigo da su cikin dakarunta a yankin Kursk, duk da dai Moscow bata gazgata ko karyata hakan ba. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi magana da takwaran shi na Ukraine Rustem Umerov a jiya Talata, inda suka tattauna halin da ake ciki a bakin daga da bayyana yadda ake ciki game da tallafin tsaro da Amurka ke bayarwa ga kasar da ke gabashin Turai, cewa sakataren yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar, amma yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu. Batun dokar sake fasalin haraji da shugaba Bola Tinubu ya aikawa Majalisar Dokokin Najeriya ya janyo cece-kuce a tsakanin 'yan arewacin kasar, musamman wasu 'yan majalisa da kungiyoyi masu zaman kansu, waɗanda suka nuna cewa ƙudurin zai iya yin illa ga muradan arewacin kasar idan har aka amince da dokar. To, sai dai wasu masana na cewa idan an bi dokar yadda ya kamata, ba za ta yi illa ga kowa ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
An riga an yi wa wannan ƙudurin dokar karatu na farko a majalisar ƙasa, amma daga dukkan alamu cece-kucen da ya taso kan matakin da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima da gwamnonin jihohin ƙasar da manya masu faɗa a ji suka ɗauka akan ƙudurin dokar, Sanata Alin Dume ya ce zai iya yin tasiri akan yadda majalisa za ta yi aiki akan dokar.
To, kamar wannan ɗin, kamin ma a kawo shi gwamnoninmu 19 na arewa sun duba sun ga cewa wannan kudurin da ake so a yi zai cutar da arewa, sarakuna mu ma suna wurin. Bayan haka gwamnonin tarayya gaba daya, wato na state 36 ana kiran su NEC, suka fitar da magana akan cewa wannan kudurin da aka kawo a janye shi sai an samu fahimta menene ma ya kunsa, a wayar da kan mutane su ma su amince su gane. Muna zaton da an yi haka shi shugaban kasa zai ce a janye sai a ji ai wayar da kan mutane ai gyara, amma an kawo majalisa, to mu fa majalisa za mu bi sahun shugabanninmu ne akan cewa za a janye, in ba a janye ba za mu kashe shi.
To, sai dai kwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya tsaukaci kan dokar, yana cewa
a ka'ida ta dan adam kusan bayan duk lokacin da aka samu kaman shekaru 5 zuwa 10 ko kuma wasu ababe na rayuwa ko na harkokin ɗan adam suka canza, akan yi ƙoƙari a yi ma tsare-tsare ko hukunce-hukunce ko dokoki gyaran fuska ko kuma kwaskwarima. Ba wani abu ba ne sabo, shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙirƙiro da za a ce din ana son a yi ma dokokin karɓan wasu daga cikin harajin da gwamnatin tarayya ke karɓa, ana son a yi masu gyaran fuska. Saboda haka ashe in masu saurare suka bi tarihin dokokin karɓan haraji, ana samun canje-canje. Hakanan dokan da aka yi ta sunan ma hukumar karɓan harajin, ai da Board of Inland Revenue ne ake kiranta, daga baya aka maida ita Federal Inland Revenue Service, ita kankanta hukumar da ke karɓan harajin, an gyara mata fuska, an canza mata suna. Saboda haka ba wani abu ne sabo shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙirƙiro ba.
Amma shugaban ƙungiyar SISLA Awal Musa Rafsanjani ya bayyana ra'ayinsa, inda yake cewa
inda tsarin demokradiyya ake bi, kuma inda har jama'a ake yi wa doka, to idan jama'a sun ce ba su yarda da wani tsari da gwamnati za ta kawo ba, kuma suna da rinjaye a kai, to dole ne a bi wannan tsarin da masu rinjaye suke a kai. To, idan har gwamnonin arewa ko kuma mutanen arewa wanda su ne suka fi yawa a kasar, da kuma wasu matan a kudu din ma su ma suna bara'a da wannan tsari, to shugaban kasa dole ne ya saurare wannan koke-koke, kuma amma dole ne ibar wannan abu in dai ba wai ina so ya nuna cewa zai yi mulkin fir'aunanci bane.
A watan Oktoba ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya mika wa majalisar kasa wani kuduri da ya kunshi bangarori guda hudu na sake fasalin haraji da suka hada da dokar harajin Najeriya da dokar kula da harajin da dokar da za ta bada dama kafa hukumar tattara kudaden shiga na hadin gwiwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A ranar Talata na Majalisar Dinkin Duniya ta sake sabunta roƙonta na ganin an gaggauta tsagaita wuta a Sudan, inda jami'ai suka yi gargaɗin cewa lalle farar hula da basu ci ba basu sha ba suna ji a jika a faɗan da ake yi, yayin da wasu daga waje ke iza wutar da kicin ta hanyar samar da makamai. Babbar jami'ar al'amuran siyasa ta Majalisar Dinkin Duniya, Rosemary DiCarlo, ta shaida wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya cewa hanya ɗaya da za a bi domin ficewa daga wannan rikicin ita ce ta tattauna mafitar siyasa. Ta ce lokaci ya yi da ɓangarorin masu faɗa da juna za su hau teburin tattaunawa. Rosemary DiCarlo ta ce mun yi Allah wadai da ci gaba da hare-haren da dakarun katta kwana na RSF ke kaiwa kan farar hula. Haka zalika ta ce sun yi tir tare da hare-haren kan mai uwa da wabi ta sama da ake kaiwa a yankunan da ke makare da jama'a. Ta ce sun yi takaicin irin hare-haren da ake kaiwa kan farar hula wanda dakarun katta kwana ke kaiwa a yankin Khartoum. Don haka ta jaddada cewa a ji da kyau dukkan ɓangarorin biyu suke da alhakin abin da tashin hankalin ka iya haifarwa. Magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Amurka ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa Amurka ta amince da ɗan kasuwa Alex de Dare Fils Aimé a matsayin sabon naɗaɗɗen firaministan ƙasar Haiti. Martin Miller ya ce Amurka na marhaban da yin aiki tare da Fils Aimé da majalisar miƙa mulki ga shugaban ƙasar domin matsawa gaba a mahimman ayyukan ci gaba cikin watanni masu zuwa. Fils, wanda tsohon shugaban hukumar gudanarwa ne a cibiyar ciniki da masana'antu ta ƙasar ta Haiti, ya sha rantsuwar kama aiki ne a ranar Litinin, inda ya maye gurbin Gary Conner, wanda ya kasance firaministan ƙasar na watanni shida kacal. Conner, wanda likita ne da a baya ya yi aiki da hukumar UNICEF a matsayin mai kula da ofishin yankin Latin America, Conner dai ya riƙa wato takun saƙa da majalisar kafin daga bisani a nemi sasantawa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wani rahoto da ofishin kula da basussuka da kuma rance a Najeriya na DMO ya fitar ya ce bashin da ake bin kasar ya zuwa ƙarshen watan Yunin shekarar nan ta 2024 ya haura dalar Amurka biliyan 42.9, kwatankwacin sama da naira tiriliyan 71. Masana sun yi ƙarin haske akan abubuwan da ke sa basussuka na ƙaruwa da kuma illar suka tattalin arzikin ƙasar. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Ruqayyah Bashi ta aiko mana. Cikin tarin basussukan da ake bin kasar dai akwai na gwamnatin tarayyar kasar da kai dala biliyan 38, inda jahohin kasar haɗi da birnin tarayyar Abuja ake bin su bashin dala biliyan 4.89, wanda shi ma kwatankwacin sa ya kai naira tiriliyan 8 biliyan 187 miliyan 180,300. Sai kuma wasu basussukan cikin gida da ake bin jahohin da kai naira tiriliyan 4.27. Cikin ƙunshin basussukan dai akwai na bankin duniya da kuma bankin lamuni na IMF da suka kai dala biliyan 17.13, sai kuma na tarayyar Turai da ya kai dala biliyan 15.12. ɗaiɗaikun ƙasashen duniya da kuma bankuna su kuma na bin ƙasar bashin dala biliyan 5.49. Basussukan da ake bin jahohin ƙasar dai jihar Lagos ce kan gaba, inda ake bin ta ya haura dala biliyan 1.2, sai kuma jihar Kaduna da ke biye mata da bashin dala miliyan 640.99. Shin ko menene ke saka kasar cin basussuka masu tarin yawa haka? Tambayar da nayi wa Farfesa Kabir Isa dan dago kenan, ba masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Bayero a jihar Kano, ta wayar tarho. Ga kuma abin da yake cewa
a gaskiya babban dalilin da yasa basussukan nan suke ta karuwa shine dukkan gwamnatocin na tarayya da na jihohi sun dogara ne da bashi domin yin ayyuka na raya ƙasa. Idan aka duba kuɗaɗen shiga da suke zuwa ma gwamnatocin daga tarayya ɗin har zuwa jiha, za ki ga kuɗaɗen gaba ɗaya ko mafi yawan kuɗin kamar kaso 90% suna tafiya ne wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da suke kansu a baya.
To a Professor, ana ku ganin menene yasa basussukan da ake bin ƙasar sai dada hauhawa yake yi maimakon raguwa?
Abin da yake saka Najeriya da gwamnatin tarayya da na jihohi ta cin bashi ba tsagaitawa shine suna so su ci gaba da rayuwa da suka ɗaura kansa a kai ta sayan sababbin motoci, ana rarrabawa, ana gyara gidaje ko ana sayan sababbin gidaje, ana ba da dama a ta tafiya ƙasashen waje da sunan ko an je neman wasu zuba jari ko an je wasu mitin da shauran wasu abubuwa.
Shin ko akwai wasu takamaimai ayyukan da gwamnatin kasar ke yi idan ta amshi irin wannan basussuka? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri kenan, wanda masani ne a ɓangare na tattalin arziki.
Abu guda ɗaya ake faɗa, za a wadata ƙasa da wutar lantarki, za a samar da hanyoyi ingantattu, za a samar da gidaje wa ma'aikata, za a ba da kiwon lafiya da sauransu. Duk waɗannan su ne abin da ake gabatarwa a takardu na neman waɗannan basussuka da ake karɓowa, ko gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jihohi, duk dai abin guda ɗaya ne.
Wani irin illa kake ganin irin wannan basussuka suke wa tattalin arzikin ƙasa?
Wato illar bashi ga tattali shine a kullun za ka ga gwamnati kuɗaɗen shiganta a takure ne. Yanzu kusan in ka ɗauki kasafin na ƙasarmu Najeriya, sai ka ga yawanci kusan 40 a cikin 100 zuwa 50 a cikin 100 na kasafin kuɗin gaba ɗaya ya tafi biyan bashi ɗin ne.
Ƙasar da ta kashe $10 billion a shekarar 2023 wajen shigowa da kayan abinci ƙasar, a cewar bankin raya nahiyar Afirka AFDB, wanda masana na ganin wani babban gibi ne da ke kasara tattalin arzikin ƙasar. Idan aka kwatanta yadda ƙasar ke da ɗimbin arzikin albarkatun noma. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Madalla a gaida Ruqayyah Basha. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Zancen sha'anin dangantakar Amurka da kasashen waje na daga cikin al'amuran da suka mamaye zukata tun bayan samun nasarar Donald Trump na lashe zaben shugaban kasa. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sami nasarar lashe zaben shugaban kasa na ranar 5 ga watan Nuwamba, tunanin jama'a a duk faɗin duniya ya karkata kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da sauran kasashen duniya, kama daga manyan kasashe irin su China da Russia da kuma ƙananan kasashe irin na nahiyar Afirka. A lokacin wa'adin mulkinsa na farko, Donald Trump ya yi ƙoƙarin bayyana manufarsa ta taƙaita dangantaka da wasu ƙasashe. To kuma wannan karon ma ya yi ta jaddada matsayarsa na ɗaukar matakai kan wannan batu a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓensa, musamman da ƙasar China, wadda ya yi zargin cewa tana kawo cikas ga tarnaƙi ga cigaban tattalin arzikin Amurka. Ko baya ga wannan, tuni da kasashe da dama a nahiyar Turai da Asiya suka soma bayyana shakku kan ɗorewar dangantakar su da Amurka da ma wasu ƙungiyoyi da kuma yarjejeniyoyi. Ba ma kamar kasashen nahiyar Afirka da akasari suke amfana da tsare-tsaren tallafi iri daban-daban na ƙasar ta Amurka. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya, Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja, Najeriya, ya yi nazari kan wannan batu, inda ya soma da yadda ake hasashen sabuwar gwamnatin Trump za ta yi da dangantakar tattalin arziki da kasuwanci da China da kuma Russia.
ta yadda zai iya ainihin fuskantarsu ko kuma tunkararsu. Dama ya saba shi ne ya ƙara ɗaurawa ƙasar China takunkumai da haraje akan kayayyakin da ƙasar China ke kaiwa ƙasar Amurka da saidawa. To idan kuma ya ce zai haka, hakan ka iya ƙara ainihin tsada ga waɗannan kayayyaki na China, yadda zai sa China ta janye ta daina kai waɗannan kayayyaki, ko kuma haka ya ainihin rage shigowar waɗannan kayayyaki a ƙasar Amurka, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, yana iya ƙasashen Afirka waɗanda suke mara wa ƙasashen Rasha da China baya, ya zama cewa ƙasar Amurka ba ta yi da su, ko kuma su ɗin kansu ta zama ta ɗora musu wasu takunkumai na ba gaira ba dalili. Abu na uku da ka iya faruwa shine, waɗannan ƙasashe musamman ma da ake ganin sun yi amanna da ƙasar China da kuma ƙasar Rasha, ma'ana su kansu ƙasashen Rasha da China ɗin a ainihin dame su, ya zama cewa an kawo wani rashin ci gaba a kasuwancin da suke da ƙasashen Afirka, ko kuma a kawo cikas dai wanda ka iya kawo koma baya a ainihin alaƙa ta ainihin ƙasar Rasha da ainihin ƙasar China ga ƙasashen Afirka. To abin da ya kamata waɗannan ƙasashe su yi a wannan hali shine su ainihin ƙarfafa tsaro musamman yanki na Sahel da kuma gabashin Afirka da kuma wasu ƙasashe daban-daban kamar su Mozambique da sauransu. Wannan ɗaya kenan. Abu na biyu kuma, yadda wannan alaƙa ta ƙasashen Afirka da ƙasar China da Rasha ka iya ainihin shafan tattalin arzikin Amurka shine, wannan ƙasashen ƙasar China musamman ma kayayyakin da take kaiwa ƙasar Amurka, kaga idan aka ce yau ta daina kai waɗannan kayayyaki, bar shi ma a ce akwai waɗanda suke sarrafa waɗannan kayayyaki, kaga ba zai ishi ƴan ƙasa ba, saboda menene? Akwai giɓi, an samu giɓi. Idan kuma aka ce tattalin arziki ya samu giɓi, to lallai kuwa akwai matsala. Wannan shine abu na ɗaya.
To Prof, kamar yadda kai magana, shin wannan zai iya shafan tasirin Amurka da take da shi a Afirka?
A yanzu ƙasar Amurka ba ta da wani sauran tasiri a Afirka, saboda menene? Shekaru masu yawa da ainihin ƙasar Amurka ta yi tana alaƙa da ƙasashen Afirka, babu wani abu da ta tsinana wa ƙasashen Afirka, kuma nan ya yi daidai da ainihin ƙasashen Turawa waɗanda suka yi mulkin mallaka, musamman ƙasar Ingila, ƙasar Faransa, ƙasar Jamus, ƙasar Belgium da dai sauransu. To kaga babu wani abu da babu wani tasiri da ainihin Amurka za ta yi a ainihin Afirka a wannan lokaci, saboda menene? Idanuwan mutanen Afirka ya buɗe, sun buɗe, sun fahimci cewa China tana taka gudunmawa matuƙa gaya wajen ganin cewa Afirka ta samu kayayyaki na more rayuwa, so Afirka ta bunƙasa tattalin arzikinta, sannan kuma ya zama cewa babu bambance-bambance, akwai ainihin girmama juna a tsakanin alaƙa da ke tsakanin ƙasashen Afirka da ƙasar China, ƙasashen Afirka da ƙasar Rasha. Wannan ba ɗaya ba ne da irin alaƙar da ke tsakanin ƙasashen Afirka da kuma ƙasar Amurka.
To shin ta waɗanne hanyoyi ne ma za a iya cewa dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka da China da Rasha za ta iya shafuwar tattalin arzikin Amurka? Farfesa ya ƙara bayani.
Hanya ta biyu da alaƙar ƙasashen Afirka da ainihin Rasha da kuma China ka iya shafar tattalin arzikin Amurka shine, idan ƙasashen Afirka suka daina siyan waɗannan kayayyaki na masarufi da ainihin Amurka, ke kawo su kasashen Afirka ko kuma abubuwan da kasashen Afirka ke siya daga Amurka ya zama cewa kasar China ta samar da su ga kasashen Afirka sannan kuma da kuɗi kalilan ya zama ba su da tsada amma kuma kyawun su ya zama daidai da irin wanda Amurka ka siyarwa to kaga wannan ya kawo illa ya kawo nukusani da raguwa na ainihin abin da Amurka ka iya samu na kuɗin shigowa daga ainihin bangaren nahiyar Afirka wannan shine babban al'amari da ka iya faru
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja da Baba Yakubu Makeri da ya tattauna mana da shi da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. To kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan sakon.
Afirka mutum ne yantacce, hanshaki kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce.
Mai saurare yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a kasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa.
Babu abin da ya taɗa mu talaka hankali ko kamar tsaro.
Tunda saura zai ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kirawo aka ce ga haƙƙinka.
Baya ga haƙoƙin al'umma a jumlace, filin 'yan ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban.
Sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fengom. Sai ga mun sake koma ba.
Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su.
Doka ne wanda ya ta'ammale da kwaya. Babu wani sani babu sabo. Duka mashi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu.
Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da ƙarfe 8 na safiyar kowace ranar talata.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice.
Kamar yadda a takaice zababben shugaban Amurka Donald Trump na azakami wajen saurin hada hancin gwamnatin shi da jigajigan 'yan Republican waɗanda da daman su suka kasance masu biyayya gare shi a shekaru hudun da ya kasance baya office. Kamar yadda majiyoyin yaɗa labarai daban-daban na Amurka ke ruwaitowa akwai alama na da Senator Florida Marco Rubio a matsayin sakataren harkokin waje mukamin diplomasiya mafi girma a ƙasar. A ranar Talatin nan Amurka ta ce Isra'ila ta dan motsa kaɗan wajen samar da ƙarin shigar da kayayyakin jin ƙai cikin zirin Gaza kamar yadda Washington ɗin ta buƙata yadda gwamnatin Biden ba za ta taƙaita makaman da take aikiwa Isra'ilan ba. Mataimakin mai magana da yan kakakin ma'aikata cikin gida Vedan Patel ya shaida a manema labarai cewa a daidai lokacin da ake ciki ba za su iya tantance cewa Isra'ila ta karya wata doka ta Amurka ba. A ranar Talatin nan yayin wani jawabi mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan Amurka ya ce dakarun ƙasar Koriya ta Arewa sun fara gwabza faɗa-ka-faɗa da dakarun Rasha. Sojojin Koriya ta Arewa sama da 10,000 aka tura gabashin Rasha kuma da dama daga cikin sitini aka kai su arewacin Kursk Oblast inda suka fara gwabza faɗa-ka-faɗa da dakarun na Rasha kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar Vedan Patel ya shaida manema labarai. Kwana guda kafin nan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce dakarun ƙasar shi na fuskantar gumurzu da dakaru 50,000 da suka hada da dakarun Koriya ta Arewa su 11,000 da Rasha ta shigo da su cikin dakarunta. A ranar Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake sabunta roƙonta na ganin an gaggauta tsagaita wuta a Sudan inda jami'ai suka yi gargaɗin cewa lalle farar hula da basu ci basu sha ba suna ji a jika a faɗan da ake yayin da wasu daga waje ke iza wutar rikicin ta hanyar samar da makamai. Babbar jami'ar al'amuran siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta shaidawa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa hanya ɗaya da za a bi domin ficewa daga wannan rikicin ita ce ta tattaunawa mafitar siyasa. Ta ce lokaci yayi da ɓangarorin masu faɗa da juna za su hau teburin tattaunawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaitin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Jimmy, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.